الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Asabar ne, daidai da daren 8 ga watan Safar, hijira na da shekara 1434, daidai da 21 ga watan Disamba shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 20 daga cikin jerin karatun littafin Al-Kaba'ir wallafar Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Al-Zahabi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan kuma ba su manta ba, mun yi karatu har zuwa inda aka zo Al-Kabiratu Salisa, babban laifi na uku daga cikin manyan laifuka da malam ke nuna wa'azi a kan su as-sihr, sihiri, asiri, tsafi, bori, duba, bokanci, tsubbu, duk suna ƙarƙashin wannan. Muka ji cewa sihiri da tsafi da tsubbu da bori da duba da bokanci dukkaninsu kafirci ne. Muka ji cewa hukuncin musulunci dangane da wanda yake yin su shine ya kafirta, sannan kuma haddin musulunci akan wanda aka tabbatar ya aikata shine kisa. Bayan da malam ya gama wa'azantar da mu, ya nuna mana haramcin wannan abu tare da nau'ukan da waɗannan irin sihiri suke bayyana da kudede da kowane zamani da kowace al'umma da gari. Amma sai malam ya marmazo bawo kan malamai masu wa'azi akan tsafi da bori da duba da bokanci da makamantansu, cewa su ji tsoron Allah, su sani da cewa mutumin da ya tashi a cikin bakin jahilci game da addini ko kuma sabon musulunta ne, to irin wannan ba a zartar mishi da wannan hukunci na kafirta shi balle a halatta jinin shi dangane da aikata waɗannan abubuwa. Inda kuma da wannan matsala mai matuƙar muhimmanci ce, wadda ita ce muke sharhi kwana da kwanaki. Karatu wayi karatu a inda bayan mun ƙarƙare karanta abin da malam Zahabi ya rubuta, muka zo muna bibiyar sharhin da malam mashhuri wa wannan littafi, muna tattaunawa ɗaya bayan ɗaya. Kenan malam ya ce wannan yana nuna ashe daga cikin jahilci akwai jahilcin da ake mutum hanzari. Na'am, a zamanin Sayyidina Usman mace ce ta iya karatun Al-Qur'ani tsaf har ta karanta suratul mu'minuna, ta karanta inda Allah madaukakin sarki yake magana dangane da haramcin zina, da kuma inda Allah ya kawo togaciya akan cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Zina haramun ce, mutum ya biya buƙatar shi ta wata hanya ba ta matar shi ba, ba ta bawan shi ba, to haramun ne. Sai wannan mata ta ji cewa to tun da ita ba ta da miji ba, ita zai ta siyo bawa, ta zai ta siyo bawa, bawa ya ci gaba da saduwa da ita. Ana nan sai asirinta ya bayyana, aka ɗaga matsalar ta aka kai wurin sarkin muminai Sayyidina Usman, aka ce ga abin da matar nan take yi. Aka ce bawar Allah mai yasa kika haka, ta ce ta bi aya Al-Qur'ani ne. Aya ce ta ce zina ko neman biyan bukata ba ta hanyar aure ba, ba ta hanyar bawan da ka mallaka ba, to wannan ainihin ta'addanci ne. To ita kuma sai ta ji cewa tunda ba ta da miji, to ai wannan bawan ta ne. Sayyidina Usman sai ya ce to kun ga ta yi ta'awilu kenan. To wannan ma nau'i ne na jahilci, wato ita sai ta ɗauki cewa yadda namiji zai iya siyo mace a matsayinta na baiwa ya mai da ita kuyanga ko saɗaka ko ƙwarƙwara yana saduwa da ita, haka ya halatta. Sai ta ɗauka cewa mace ma tana iya yin haka. To yanzu mai ta jahilta ta jahilci cewa wannan maganar ta keɓanci maza ne kaɗai banda mata, sai Sayyidina Usman ya mata uzuri. Haka abin ya faru a zamanin Sayyidina Umar, kamar yadda malaman tafsiri da tarihi suka faɗi. Haka kama ɓarawo aka ce za a yanke mishi hannu ya tsalle ya ce a saboda za a yanke mishi hannu aka ce ai Allah ne yake cewa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Allah ne yake a yanke hannun barawo namiji da mace sai ce shi bai sani ba ko yake tsakaninka da Allah baka sani yace shi bai sani ba. Daga wannan shekarar ne Umar ya ce to shi kenan a rinka tara musulmi ana karanta musu alqur'ani ana fassara musu shi da watan azumi idan dare ya kuma alarammomi su rinka wucewa suna karanta musulmi alqur'ani yadda za a sauke wa musulmi alqur'ani tsakanin abinda ake karanta musu da wurin tafsiri da wurin karatun sallar tarawih domin hatta wanda bai kai wuri kaza ba ya ji. To kun ga yanzu wannan ba a yanke mai hannu ba, me yasa ba a yanke mai hannu ba? An karɓi uzurin ya zahilci wannan abu. To haka malamai ku ji tsoron Allah, abubuwan da ake karantawa cewa kaza kafirci ne kaza bid'a ne kaza shirka ce ana karanta su ne domin wa'azi, domin a faɗakar, domin a sanar, domin a sanar da wanda bai sani ba ya sani, wanda ya sani ya gafala a faɗakar da shi, wanda ya jahilci abin tun farko ya samu ilimi a kai. Amma ba yaƙi ne malamai suka ɗaura tsakaninsu da masu laifi ba, balle malamai su rinƙa ganin cewa ai Allah ya kawo su babin da za su tona wa suwana da suwana asiri. To sa'an nan ku kiyaye yana daga cikin tafarkin ahlus sunna takfirul muayyan kafir tawani ko cewa wani da sunan shi dan bid'a ne ko wani da sunan shi cewa mushriki ne, wannan yana buƙatar a sanar da shi waɗannan abubuwan ya san su a bisa ilimi su kuma zo mishi bayanai ta irin hanyar da ta kamata ta zo mishi. To gaskiya wannan shi ne tafarkin ahlus sunna, amma ba su cikin tafarkin ahlus sunna a takfirul muayyan ba tare da tsaida hujja ba, wato kafirta wane wane da kanshi sai in kana da hujja ƙarara. Yanzu kaga in kai kana cikin ɗaliban darul hadis ko waɗanda ke halartar majalis khassa darussa da muke na musamman gobe nan da safe ƙarfe 10 insha Allah ta'ala muna da karatun hadawiyya wadda za mu tattauna mas'aloli irin waɗannan waɗanda nan ƙarara, za ka ji mun ambaci sunayen wasu mutane ƙarara muna cewa waɗannan mutane kafirai ne arna ne babu tantama akan haka. Me yasa? Saboda muna da hujja akan kafircinsu, muna da hujja akan an tsayar musu da hujja. Amma ka kafirta mutum bi mujarradin kaga ya aikata abin da ka yarda cewa kafirci ne, to anan ka kiyaye sai an tsaya an dubi wasu dalilan tukuna. Na kanna fatan jama'a ku iya bambance tsakanin maganganun guda biyu, kuma waɗannan ire-iren maganganun su ne da yawa daga cikin 'yan uwanmu 'yan ƙungiyar izala suke cewa mu 'yan salafiya muna tufka da warwara, sai mu ce kaza bid'a ne, sai kuma wani ya aikata, sai kuma mu ce ba za a hukunta shi da wannan ba, eh saboda akwai sauran wasu ƙa'idoji kafin a hukunta shi shi da kanshi. Ko kun fahimta jama'a? Sai kaga ɗan sanda ya ce kaza saba doka ne, sai kuma ka ga wani yayi, sai kuma ka ga ɗan sanda ya kyale shi, me yasa? Me yiwa bai cika sharaɗin da za a hukunta shi da wannan laifin ba? Sai kaga ka kama ɓarawo ka kai wa ƴan sanda, ƴan sanda sun kama ɓarawo sun kai shi kotu, gobe sai kaga kotu ta sake shi, sai ka ce wani ya ba da kuɗi, ko ƴan sanda sun sake shi sai ka ce wani ya ba da cin hanci. Ta yiwu ba haka ba ne? Mai yiwuwa sharuɗan dokokin da suka ce a iya kama shi da wannan laifin ba su cika ba, don haka ba yadda aka iya dole a sake shi. Amma kai kana da yaƙinin ya aikata, amma ka gagara kawo hujjojin da za ka tabbatar da aikatawar, ɗan sanda an kawo musu rahoto sun ɗauka sun rubuta, amma da suka je kotu da yake mai shari'a yana da ƙarin ilimi akan ilimin su su suna da ilimin kamo mai laifi ne shi kuma mai shari'a yana da ilimin binciken mai laifi da kuma hukunta mai laifi ƙari akan ilimin da ƴan sanda suke da shi ba ka daidai lokacin da kai zaka ga wani laifi ka kama ka kai wurin ƴan sanda su dauka su kai kotu kotu kuma sai ta saki wani lokacin an zo ana zargin ƴan sanda sai ka ji ƴan sanda sun ce wa suka iya sun yi abin da za su yi sun kai mai shari'a ya sake shi ba abin suka iya to mai shari'a kuma yakan saki mutum saboda rashin cikar sharuɗa waɗannan sharuɗan su ne abin da mu da ke da'awar salafiyya muke cewa ba a kafirta wani sai in sun cika kenan mu kanmu ba ma cewa ba ma kafirta wanda ya tabbata kafiri ne da sunan shi idan sharuɗa sun cika akan shi in sharuɗa sun cika ba yadda muka iya dole ka ji mun ce wane mai aqida kaza kafiri ne wane mai aqida kaza dan bid'a ne wane mai aqida kaza zindike ne wazuzun mu kuma sun shaida haka sai dai matsalar da ake tuhumar mu da ita ita ce mu duka ba ma kwantsowa gaba daya mu ce duka kafirai ne muna tsayawa muna tantancewa alhamdulillah wannan kuma yana daga cikin ilimin da Allah madaukakin sarki ya danganta mu daga cikin sauran ahlus sunna shine ilimi na tantancewa da tacewa wato ilimi na tahqiqi da tahririn masail ba tare da gaggawa ba muna godiya ga Allah madaukakin sarki akan wannan ni'imar domin sharri ne ka samu kanka a halin malam tabda idan ka faɗi kaza sai kuma kawai da ka ga wannan aikatawa sai kuma ka ce ai shikenan hukuncin ya hau kan shi idan kai haka kai kanka to ka zama daga cikin yan bid'a domin ka saba da tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga sahabi Imran bin Husayn mace ce Annabi ya aure ta sallallahu alaihi wa alihi sallama da yazo zai taba jikinta sai ta ce a'udhu billahi minka Allah ya tsare ni daga gare ka manzon Allah ki ce Allah ya tsare ki daga manzon Allah me kake ji in kana wurin sai ka ce kin zama kafira an fahimta amma manzon Allah bai kafirta ta ba sai ce laqad uzti bi Mu'az lallai kin nemi mai tsari ya tsare ki tunda kika ce Allah ya tsare ki to kin nemi babban mai tsari dan haka tafi na sake ki ya kawo zani da riga da mafi ya baka saboda Allah ya ce wa matti'un hunna ya mata kyauta a wajen saki in ta tafi gidansu bai kafirta ta ba amma dubi kalmar Allah ya tsare ni daga gare ka kai wa kai mai yan Allah me kake ji kai mai dan karatu cikin cokali da rabi sai ka ce ta zama kafira amma nan bai kafirta ta ba saboda ya ga sharuɗin da zai kai da a kafirta ta balle a ce ta yi rudda balle a ce ta a kashe ta ba su cika ba jama mun fahimta annabi na tafi yadda wata na kuka jikin kabari bawa Allah ittaqillaha wasbir ki ji tsoron Allah ki haƙuri me tace ilaika anni tabka ba mu yi innaka lam tusabbi musibati musibar da ta samu ni dan ba kai ta samu ba Allah ya tafi ba ta wuri yana wucewa sai Anas mai bada ruwaya yace sai aka ce mata ke manzon Allah ne kika ga bakan magana sai ta ce ta shiga uku sai ta kwaso a guje ta tawo gida kana tawowa ta zo ya manzon Allah ne ya hakuri sai manzon Allah bai wawai waccan bakan magana da ta ga mai ba yace ki arniya ali ku buga mata ba yace mata haka ba sai ce mata ne inna sabra inda sadmatul ula hakuri kika zo kina cewa yanzu kin yi dan kin gane ni ne wani ai hakurin baki da lada tunda baki shi da zuda zusan da ake baki hakuri ba yanzu dan kin ce kin yi hakuri wato kin yi hakuri dan ni ne na baki yanzu kin yi hakuri dan me dan da ma dole ki hakuri za ki ta kukan mutuwa ne har abada me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ta ba akan wancan kalmar وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله باوا تشوا سوانا سنبتا باوا واتورا سأكن شريعة سا sai in ya bayyana musu abubuwan da za su bi su kiyaye da abubuwan da za su bi su afka to su ka afka din sannan sai Allah ya ce su mata dan haka a madadina da dukkan wani mai da'awar salafiya a duniya ina kiran duk wani mai danganta kanshi zuwa ga ahlus sunna ya ji tsoron Allah game da waɗanda zai ga sun aikata kafircin da ya wa'azi cewa kafirci ne ya ji tsoron Allah game da waɗanda zai wa'azin bid'ar da ya ce bid'a ce ya ga sun aikata ya gane cewa babu gazarar mutum ya aikata ne sai kuma a ce hukuncin ya hau kanshi ba akwai dalilai na hamzari dalilai na hamzari din nan su muke karatu akai in ba ku manta ba daga cikin dalilai na hamzari in ba ku manta ba waɗanda gashi yanzu za mu sake tasowa kan wata magana da malam ya ce wa kama yuqbalu al-uzru bil jahli fi haqqi man nasha'a bi bi'atin ghalaba 'alayha al-bid'ah kamar yadda kuma har wa ake bada hamzari da mutumin da ya tashi a anguwa ko gari ko ƙauye ko ƙasa ko wurin da ita bid'a ta wurin jawo a kai wala qudrata indahu ala ma'rifati ad-din as-sahih alladhi ja'a bihi kitabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya zama kaji irin yadda ya tashi ba shi da ikon yadda zai san addini ingantacce wanda Allah madaukakin sarki ya zo da shi a cikin littafi manzon shi ya zo da shi cikin sunna an fahimta jama'a sunna ba da zalika ma wajidu siwa ulama al-ibtida sannan kuma dan ba haka duk inda ya kada ba ma ba hagu malaman duk da zai samu malaman bid'a ne ita kanta bi'ar anguwar da aka haife shi ko garin ko ƙauyen ko ƙasar gaba ɗaya bid'a ta wurin jawo a kanta kuma duk inda ya wauga ba ma go hagu zai karatu karatun sura ne karatun alqur'ani ne karatun jami'a ne duk inda zai karatu a wannan yanki ya bar malaman sun zama yan bid'a ne wani inhiraf malaman karkatattu ne fala ya'rifu ad-dina illa min khilalihim babu wanda zai iya sanin addini sai a wurin su su kuma yan bid'a ne kuma kasar ta gurbace da bid'a kuma ba shi da ikon da zai ketare su su din ne duk inda ya kada shine matsawa muke gura wa matasa dan bana bakwai Najeriya nan tamu ta taba samun kanta a irin wannan halin ba ɗaya ba ba biyu ba na daga cikin hali mafi nisa da mu da ƙasar ta samu kanta a ciki shine kafin zuwan dan hodiyo kafin zuwan dan hodiyo sai da ƙasar ta rikide ta zama haka waɗanda za ka gani su ne malamai su ne suke karantar da bid'a sun mai da addini ya zama musu hanyar cin abinci ba sa wa'azi ba sa faɗin gaskiya wannan shi ya sa wasu matasa sai suke ganin ma ɗan hodiyo ne ya kawo addini Najeriya ko ɗa kafin kakannin ɗan hodiyo su Musa Jakole su shigo wannan ƙasar jama'a ana yin addinin musulunci a zamanin a ƙasar nan tuntuni kenan ɗan hodiyo ya zo ne don gyaran addini to amma abin da ake nuna maka lokacin da ya zo ya samu al'amura sun rikice gyara ɗan hodiyo ya kawo jama'a kuna ji bayan ɗan hodiyo ya tafi ta sake rikicewa mutum nawa ne yanzu za ka je ka samu a ƙasar Sokoto suna wa'azi da littafan ɗan hodiyo duk malamin da yake wa'azi da littafan ɗan hodiyo yanzu a ƙasar Sokoto tsaron shi ake yi ana cewa mutashaddidi ne ya cika tsanantawa amma a nan aka rubuta littafan a nan aka yi aiki da su ƙasar ta sake samun kanta halin irin wannan ruɗanin da wannan jahilcin to waɗannan iyayenmu da suka taɓa samun kansu da kakanninmu da malamanmu da makamantansu a wannan halin ba za ka hukunta su cewa ƴan bid'a ba ne don ya suka iya ba kansu musulmi ne sai dai sun samu kansu a wani hali wanda ake musu uzuri ka bi sirrin karatun namu to tunda an karɓi uzurinsu to ba za a ce musu ƴan bid'a ba ba za a ce musu kafirai ba ba za a ce musu mushrikai ba, ba za a ce musu arna ba, ya sunan su sunan su musulmi. Don kace to ai suna yin bid'a, sai a ce ya suka iya wani hali za su iya kwata kansu daga bid'a. Bid'a ta rikide ta zama ita ce addini. Duk abin da za a yi bid'a ta shigo ciki, su waɗanda ake sa ran su ce bid'ar ba kyau su ne suke yin bid'ar, su suke karantar da bid'ar. Ka gaya mu ta wace hanya za ka san addini ingantacce? Saboda haka ku kiyaye wannan, shi ne mataki na farko na fahimta. Duk inda ka je za ka yi wa'azi, ka rinka ba da hanzari game da ya suka samu kansu, yaya malamansu suke. Malam yake cewa wa yastawi fi zalika al-muqallid alladhi indahu shay'un min al-'ilm. Tayi wa mu ce a yanzu ana cewa ne a wannan zamanin babu malamai, ba alaran hadi, ha, ba wannan da suka san risala da gurdabi da askari, ba masu karanta ishmawi da akwai su. Sai malam yace amma ka san cewa hukuncin nan da kake jin ake fadi to daidai ne da waɗanda suke muqallidai, waɗanda ba mujtahidai ba ne, wato irin waɗannan da suke karanta da karantar da risala a soro, duk muqallidai ne. Abin da aka rubuta shi suke karantarwa, ba sa iya yin cas, ba sa iya yin as, ba sa iya tahqiqi, ba sa iya tahririn mas'ala ko ɗaya daga ciki. Idan mu muhtasar yace fi ikhtilafin, su ba sai su yi ikhtilafa. Idan ya ce taraddud sai sai an kawo an komo, in ya ce kaula ba sai ce maganganu biyu. Ba sa iya yin can, ba sa iya yin as. Amma wani ya haddace mukhtasar din, wani ya haddace qur'ani, wani yana tafsirin jallalain, amma da taqalidanci yake. To irin waɗannan da ake ganin su wake-waken malamai ake ce musu da Hausa muqallidai kenan, wal ammi da jahili, duk hukuncinsu ɗaya. An fahimta gama ko kuma ko wal'ami al'ummi, gama garin mutane waɗanda suke jahilai ne, duk hukuncinsu ɗaya. Domin waɗannan maganganun da nake faɗi na shafa ɗansu a wuraren tawuruka da dama. Galibin matasa sai su ce to yanzu kana nufin da ka ce a wannan zamani duka an wayi gari, an zama ƴan bid'a, don haka za a ba su uzuri. To yanzu malamai na wannan zamanin fa ga su nan suna da ilimi, wasu su har suna rubuce-rubuce. Sai a ce eh, duk da rubuce-rubucen da suke ba mujtahidai ba ne, rubuce-rubucen da suke duk ababin taqalidanci ne. Yanzu malam Yahuza a nan wawo ya yi sharhin Fathul Jawad Askari, amma ya yi rubutun ne ala wajhi taqalid, da taqalidanci ya rubutun, babu ijtihadi a ciki, domin yana biye da mazhabin Malikiya ne. Uwa abin da mazhabin ya ce nan zai tsaya, ba gaba ba baya. To duk waɗannan da su da baƙaƙen jahilai waɗanda za ka gansu su ba su san bihin ba, kuma dukkansu sun zo suna aikata bid'a ko suna aikata shirka, idan ka zo duk sai ka ba su uzuri cewa suna fama da jahilci ne. Wani jahilci suke fama da shi? Su waɗannan suna fama da jahilci ne na tantancewa, su kuma waɗannan suna fama da baƙin jahilci ne. Don haka shari'ar musulunci duk za ta ba su uzuri. Wa qad alhaqa al-ulama hadha al-jins min ahli al-jahl bi ahli al-fata. Malamai suka ce irin waɗannan jinsi na jahilai ko, to hukuncin su ɗaya da waɗanda suka rayu zamanin da ba annabawa. Mutanen da suka rayu zamanin da ba annabawa, Allah maɗaukakin sarki ba ya azabtar da su. To haka mutanen da suka rayu zamanin da yake annabawa sun zo sun wuce, amma addini ya gurɓace, malaman sun rikice sun karkace sun koma suna bidar duniya da ilimin. To mutumin da ya rayu a irin wannan zamanin ba a ce mishi kafiri, in dai asalin shi musulmi ne. Ba a ce mishi dan bid'a, sai a kira shi a musulmi, amma sai a danganta shi da ya jahilci ingantaccen addini. Sai a kira shi musulmi, sai a ce amma ya jahilci fahimta ta gari ta addini. Jama'a kuna fahimta da kyau? Ya adamu bulughi da'wati sahiha ilayhi, saboda da'awa ta gari ingantacciya ba ta isa gare su ba. وعدم معرفتهم للدين على حقيقته بكم رشن سننس دع الدين أبسا حقيقة من يديك. انظر حقيقة البدعة ما لو تكذب للتعاف من نسونا حقيقة البدعة وأحكامها أتكلم عن المجلد نبيه ششاف ينقلي بيه لتلاتين بدعة جماعة كنجوانا مغنر لأنك حوالا نسيما على ميني عوانا نزاما ندوانا وكم تنشيباك باسو suna sama daga cikin ahlul jahili domin jahilcin ya kai ba sa iya tantance addini ingantacce daga wanda ba ingantacce ba. A waɗannan zamanin zaka gansu ga sunan in suna karantar da littafai zaka ga gamubin littafan da ake karantawa littafai ne matattun littafai irin waɗanda na kawo tanbihul rafilin na Abdul Lais As-Samarqandi birrakin nasihina tanqihul qawli baba'iuz zuhuri duk waɗannan galibi su ne. Idan an yi tas da asan so a harraka mutane a motsa su shine sai a samu wani wa'i wa waka waka shine sai a samu wani wa'i wa waka shi wanda ya zina zai yi na tsokanan shekara a cikin wuta hirira musu duk waɗannan ba za ka kira su kafirai ba musulmi sunan su kuma suna da haƙƙin ka daga hannu kai musu addu'a Allah ya gafarta musu kuma cewa ka su musulmi ne baya nuna ka inganta abin da suke na bid'a ko shirka ko tsafi a uzurin ka ba su saboda halin da suka samu kansu. To masu da'awa irin tamu suna fuskantar matsaloli ta bangarorin mutane guda biyu. Bangaren farko shi ne waɗanda a yanzu suke aikata irin waɗannan bid'o'in sai su a tun da ba ku kafirta waɗancan ba. Ba ku ce ƴan bid'a ba ne me ya sa mu yanzu kuke kafirta mu saboda ku yanzu da'awa ta isa gare ku kuna rayuwa cikin malamai waɗanda suke wayar muku da kai an zauna da ku an nuna muku abin da yake daidai daga abin da ba daidai ba su ba su samu haka ba don haka irin waɗannan su ne waɗanda su kuma suka riƙe aƙidar Fir'auna su sun fahimta amma kuma sun kisa fahimta haka Allah ya faɗi game da Fir'auna wajahadu biha wastaqamadha anfusuhum zulman wa uluwa su Fir'auna suna jayayya ne amma ba su san gaskiya ce tunda ta bayyana dan haka in suka so su buga kan jahilai sai su ce fama balul qurunil ula to mutanen da fa iyaye da kakanni da suka mutu suna irin wannan shirkar da bid'a to amsar mu anan mu kajita ita ce ana ba su uzuri ba a kafirta su amma ba a cewa abin da suka yi daidai ne to uzuri da aka ba su shi ne saboda halin da suka samu kansu kai kuma yanzu dalilin da yasa ba za a ba ka uzuri ba an zama da kai an nuna maka ka fahimta sannan kuma ka bijire ka ji dalilin da yasa kai ka bambanta daga su to nau'i na farko na mutanen da ake fuskantar barazana da su kenan. Nau'i na biyu kuma su ne waɗannan mutane waɗanda galibinsu suke cikin ƙungiyoyi su kuma abin da suke cewa dan menene ka ce ka wa shirka ne kuma ga wani ya aikata kuma ka ce ba za ka ce mai mushriki ba sai je sai su bude maka dan littafi sai su ce ai gashi wa man lam yukaffiru al-mushrikina fa huwa mushriku wanda duk bai kafirta mushrike ba to shi ma mushriki ne to kaga bai fahimci wannan magana akan me ake yin ta ba shine duk wanda aka yaqinantu wannan mushriki ne to ai wadancan ba a yaqinantu mushrike ba ne me yasa li'adam bulugh ad-da'wa wal hujja ilayhi saboda da'awa da hujja ba ta je gare su ba ku kiyaye jama'a to shi yasa in kace za ka yi da'awa salafiya ko kar ka sa ran akwai wani dan kungiya ko dan dariqa ba zai goyi bayan ka dan ma daga abin da ke wahalar da matasa idan suka taso suka ji sunayen musulmi nisa ko ina sai su dauka a su ma yanzu da sun fara da'awar salafiya sunan su zai tafi to in yaji an kira shi da wani suna ko an yi wata addu'a an buga a ƙasa an tsiye ko shi albarka sai ce a to me ya baya faɗi ka ba bane a ai in dai za ka yi da'awa din salafiya za ka tsaya ma gaskiya ne saboda hujjojinta kawai yanzu kun ga waɗannan maganganun da wannan tafarkin da nake bayyana duk Najeriya ba wanda ya yarda da shi ɗan ɗariƙa ba su yarda da shi ba in Izala ba su yadda da shi ba, in Shi'a ba su yadda da shi ba, Boko Haram ba su yadda da shi ba, kowa bai yadda da wannan ba, to kowa zai yi rabbi a kai, kowa zai mai da martani. Don haka da'awar salafiya in dai zaka yi ta, ka sha alwashin kowa ma zai iya zagin kai kafirta ka, amma kai dai ka san cewa abin da ka faɗin kana da dalili. Yankacin ta ke don yanzu wannan magana ba ta dace wa ɗan ɗari'a ba, ɗan ɗari'a ba zai so ta ba, ɗan izala ba zai so ta ba, shi abin da ɗan ɗari'a zai so duk bid'ar da zai yi to shi ke nan a ce daidai ne, to kaga ba za a ce ba. Shi kuma abin da ɗan izala zai so shi ne wancan duk bid'ar da ya abjankara mai kaulasa, to sai a ce a'a sai an dubi akwai kuma dalilai, to shi ke nan wancan sai ya ce to kai ba a san irinka ba. Ko kun fahimta wannan ita ce gaskiya bangane da siffofin da ke tattare da mu, amma ana kokarin a haifar da gyara ne ko a samar da gyara wanda shi ne zai daidaita al'amari. Bai yiwuwa mutum yana yin abin da ba daidai ba saboda son zuciya a ce daidai ne, kuma bai yiwuwa mutum ya yi abin da ba daidai ba da uzuri ko da kuskure ko da rashin sani ko da rashin fahimta, kuma a hukunta shi hukuncin da za a yi wa wanda ya sani a bisa shigantaka. Babu ilimi a cikin dukkanin maganganu, don haka jama'a mu matsayin mu kenan, lalle muna wa'azi mu ce kaza shirka ne, muna wa'azi mu ce kaza bid'a ce, mu wa'azi mu ce kaza zalunci ne, mu wa'azi mu ce kaza shirka, kaza tsafi, kaza kaza, to kuma sai ga wane ya aikata wannan abu, to yan izala mun sai cewa da makafiri kai tsaye. Idan yan bid'a ne su kuma sai ce a to me ba dai ya faɗi la ilaha illallah ba, ba komai la ilaha illallah shi ta shafa komai. Mu kuma sai mu ce a abin cika ya san wannan abin da yake aikatawa cewa yana warware la ilaha illallah, bai sani ba sai a ce a je a sanar da shi. A ya sani ya sani sakon ya iso mishi a yadda ya kamata, wani matsayi ya ɗauka, sai aka ce ya ɗauki matsayi na sanyin jiki da tawali'u, sai a ce ba za a kafirta shi ba. Ya ɗauki matsayi na izbulanci da shegantaka da dogewa a kai, sai a ce shi kenan hukuncin kafirci ya hau kanshi. Wannan ita ce matsayar mu. Allah madaukakin sauke taimake mu. Malam ya ce wa amma man kana bi imkanihi al-ilm fa qassara, amma wanda akwai yuwar ya iya zuwa ya nemi ilimi amma sai ya takaita, fa huwa asimin, wannan ne laifi ne. Wa fi hadha wa qulu Alauddin As-Samarqandi, babban malami Alauddin As-Samarqandi ga magana da ya fadi game da irin wannan. Kun ga wancan na baya da ake magana ya tashi ne a kauye da ake bid'a, kasar bid'a ake yi, yankin ko ina bid'a ake yi, jama'a kuna fahimta, malaman ma in ya tafi wurin su bid'a suke yi, to yanzu wannan yana da uzuri. To amma wanda yake da ikon ga malamai masu faɗin gaskiya zai je wurin su fa, sai ya ƙi zuwa wurin su. Kamar wannan zamanin, wannan zamanin duk inda kake a Najeriya, to akwai inda za ka saɗa ko ka tafi wurin malamai su koya maka addini na gaskiya. An fahimta jama'a, akwai hanyoyi masu ɗimbin yawa waɗanda za ka iya zuwa ka samu ilimi ingantacce ko addini gyararre ko makamantan haka, to sai ka taƙaita. Ko kun fahimta jama'a, irin taƙaitawar da ya gwa samarin ahlus sunna nan da dama, wai kowa yana jiran ne a je a rubuwa su a sa mishi karatu sannan me ya zai, amma in dai shi ya bi karatu ne to ai shi bai da lokaci, wai a zo an gosu dai suna da masallaci a sa musu karatun a masallacinsu. To yanzu kaga irin wannan idan ya je ya bauta wa Allah da bid'a, ko ya je ya bauta wa Allah da abin da yake hadisin ƙarya ne, ko ya bauta wa Allah da shirka ko tsafi ko wani abu makamancin haka, Allah zai kama shi da wannan laifi, kuma za a lazumta mishi laifin da ya aikata. Domin ba zai yi a ce sai malamai sun bi kowace anguwa sun sa muku karatu ba, kana da imkaniya ka tafi. Mutumin da zai tashi daga cikin garin Zariya ya je sabon gari neman kuɗi, me yasa ba zai tafi sabon gari neman ilimi ba? Mutumin da zai tashi ya tafi Lokoro noma, me yasa ba zai tafi cikin Zariya koyon addini ingantacce ba? Mutumin da daga Kwarbai zai tashi ya tafi Hassamu domin karatun boko, me yasa ba zai shiga anguwar Ƙarbau ko Madaka ko anguwar Kaura yaji akwai mishi ingantaccen addini ba? To wannan idan ya takaita har takaitawa ta kai shi ga aikata shirka ko bid'a ko saban Allah, to wannan mutum ne laifi ne. Babban malami As-Samarqandi Alauddin ya fadi a cikin littafin shi mai suna Mizanul Usul a mujallabi na ɗaya shafi na 285 yace kaunin ma'amuri ma'aluman lil ma'amuri aw mumkinul ilmu bihi bi'tibari qiyami sababil ilmi shartun li sihhati at-taklif. Malam yace kasantuwar abin da aka yi umarni da shi ga wanda aka yi umarni din ko ga wanda yake da ikon ya samu ilimin shi, to sai an dubi da yadda sababin samun ilimin zai yi gare shi, to sannan sai a ce wannan shine zai ba da sharadi na ingancin akan lafa mishi. Wannan maganganu ne irin na malaman usul, shi yasa zaka je su kaman maganganun lauyoyi domin duk irin su da usuli da lawa dukkan su ainihin matsotsaɓo suke sha. Bari ka je in farfasa maka kalmomin ɗaya bayan ɗaya. Yace kaunul ma'amuri bihi kasantuwar abin da aka yi umarni da shi, kamar me? Kamar tauhidi. An yi umarni da tauhidi, an yi umarni da riko da sunna, an yi umarni da kullan aure ka kulla mataka kafarin da yawo, an fahimta? Lil ma'lumi haka ne, ma'aluman kasantuwar wannan abin da aka yi umarni da shi ya zama sananne ne lil ma'amuri ga wanda aka umarta. Abin da aka yi umarni da shi kamar ne, ka kulla matarka, ka rinka sallah a kan lokaci. Yanzu umarni ne nan aka baka ko? To kasantuwar wannan abin ya zama za a tuhumce ka a kai, sai ya zama ma'aluman lil ma'amuri, sai ya zama sananman abu ne ga wanda aka umarta. Aw mumkinul ilmi bihi, ko kuma abu ne da zai iya yiwa ya samu ilimi da shi, zai iya samun abin bi itibari qiyami sababil ilm, kuma sai an lura da yadda zai tsayu da hanyar da ilimin zai samu. Yana da halin da zai tafi samun ilimi. Yanzu jama'a mutumin da ke sabon gari zai iya zuwa a unguwar Ƙaura samun ilimi ko ba zai iya ba? Zai iya. Yanzu mutumin da yake Ƙarbai zai iya zuwa Ɗan Magani samun ilimi sahihi ko ba zai iya ba? Zai iya. To sai an dubi hatta hanyar da zai bi ya samu ilimin mai yiwuwa ce? To kaga wannan ta danganci yadda yake, sai an dube shi, ta danganci babu wata barazana ga rayuwar shi ko ran shi ko kaza kaza a hanya. Akwai yiwuwar, sai aka ga akwai yiwuwar haka. To malam yace in aka samu haka, to shartun li sihhati at-taklif, to wannan sharadi ne na ingancin tallafa mishi. Idan haka ta samu, to sharadi ya cika, to sai a ce dole mu yabi wannan dokar. Domin me? Domin yana da hanyar da zai je santa. Wa fil hasil haqiqatul ilmi laysa bi shartin. Malam yace ko da yake a kashin gaskiya haqiqanin sanin abin ba shine sharadin ba, lakin na tamakkuna min al-ilm bi itibari sababihi kaf, sai dai kuma samuwar sababin da zai kai ga samuwar ilimin kadai ta isa. Misali jama'a, ta wani abu da zaka ji gwamnatoci su ne, sai ka ji an ce za a samar da lafiya ga mutanen yanki kaza zuwa shekara ta 2000 da kaza. Ka san ana faɗin haka? Gwamnati ta ce za ta samar da abinci, za ta samar da ilimi ga mutanen yanki kaza zuwa shekara ta kaza. Me kake tunani abinda gwamnati take nufi za ta samar da asibitoci, kuma asibitocin su zama da magunguna da likitoci kuma a san da ake bukata, shi ne gwamnati take nufi da ta samar da mutane lafiya? Wato ta samar da yiwuwar hanyar da za a samu lafiya kenan. To ya rage idan naƙuda ta turke matarka sai ka ce ba za ka kai ta asibiti ba, naƙuda ta kashe ta, yanzu nan gwamnati tana da wata gazawa, ba ta da gazawa don ta samar maka da hanyar da za a samu lafiya. Idan ba ɗan daure ya kama ɗanka sai ka ki kai shi asibiti har ya mutu, yanzu kaga babu wani zargi don gwamnati ta samar. To shi ne malam yake cewa asali abin da ake magana in aka samar wa da mutum sababu, da zai iya samun ilimin ko to ya isa wajen yanke mishi hamzari. Shi yasa kaga a kasar Hausa tuntuni muke ba ku tarihi, tuntuni a kasar Hausa malamai ba karatun soro suke kimshewa a zauruka su ne ba, malamai ba zuwa suke bayan gari ba, wani juyin juwa hali ne ya firgita wasu matsorata sai suka koma soro, wasu kuma suka gudu bayan gari. Amma malamai a kasar Hausa suna tsayawa ne a tsakiyar gari ko tsakiyar anguwa su wa'azi kowa uji, su je su tare duk wata matara ta jama'a su yi musu wa'azi akan abin da suka san cewa shine laifin mutane ko kuma shine abin da zai gyara rayuwa ta addinin mutane. Jama'a kun fahimta? To yanzu ta hanyar yin haka to malamai a kasar Hausa sun samar da mu, sun samar da ilimi. To mu ne muka je bayan su jama'a da Allah ya raya mu a zaman nan, shi yasa ba ku ga ba za mu je bayan gari mu gina makaranta ba, sai dai mu zo tsakiyar jama'a sai mu gina makaranta, sai mu zo tsakiyar jama'a sai mu gina masallaci, kuma sai mu damƙara lasifika ko ina. To wa'azin da za mu yi, mu faɗi ingantaccen addini, mu faɗi ingantaccen hadisai, mu faɗi aqida ta gari, mu faɗi fatawa mai kyau. To wannan an samar da hanyar yanke hanzarin kenan. To samar da wannan ya isa, ya rage kai ka je ka samu ilimi, ya rage maka baka samu ba ka je ka aikata jahilci, to wannan an yanke hanzarinka. Saboda haka har yanzu ku rinka zuwa masallatai inda ƴan kasuwa suke, ku rinka zuwa masallatan cikin anguwanni, ku rinka zuwa matattarar jama'a, ku rinka samun lasifika ta fiya-fiya, ka je ka samu jama'a sun taru sai ka tara su inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. Ka gama khutbatul haja tsaf ka yi wa jama'a sallama lafiyayya, ka isar da gaisuwa, sannan sai ka ce na zo in muku wa'azi ne saboda ku ƴan kasuwa ne, ga ba mu dangane da kasuwanci, ga irin kasuwancin da shari'a ta haramta, ƴan kasuwa kuna kaza ku daina. Ka sa a tara maka matan aure a unguwa su taru, ka ce ga irin abubuwan da matan aure suke su daina. To samar da wannan jama'a shi ake nufi da mada ya isar wajen yanke hanzari. Samuwar ilimi da kuma sanin wannan ya rage maka, in ka gaba ma ka je, in baka gaba ma ba kar ka je. Amma dai malamai sun yi abin da ya wajaba a kansu. To dai ki Allah ya raya mu a zaman nan irin waɗannan. Shi yasa ko ga yanzu waɗannan wa'azizin yadda kake jin su, kana tafiya kan internet haka zaka ji su rangadadau, haka zaka ga hoton mu rangadadau, haka zaka ga tagen da zaka rubuto mana tambaya dar awa 24, haka zaka ga duk abin da kake bukata a faifai ne na CV, a kasar ne, mai hoto ne, mai murya ne, a hansar ɗinka ne. To samar da waɗannan abubuwan jama'a shine malam Samarkandi yake cewa a ƙashin gaskiya in aka bada damar samuwar ilimin to ta isa, ilimi kuma ya rage, kowa ya ji tsoron Allah ya ji samu. To amma kaga idan malamai suka zauna a cikin gidajen sun zama sarakunan gargajiya, waɗancan suka gudu bayan gari, ya zama hanyar da za a kai gare su ta wuyata. Idan ka tafi sharuɗa da za su kakaba maka da dokoki ya isa, to wannan kuma kaga kana da uzurin da za ka ce to ai ka yi yunkurin ka san addinin sun hana ka. Jama'a kun fahimta? To shi yasa ko ga in aka tashi a irin wannan tsarin na da'awa ko to sai a kasanta kashi biyu, akwai wanda ba a yi gaba ɗaya shi ne sai ka nemi sa a lasifika, kowa zai ji, wanda ba zai ji zai zauna gidan shi ko kofar gidan shi ko kan kwararo zai ji. A sanya a kaset a raba, kuma dole ne kaset ya yi sauki yadda duk wanda zai saya ya zama ya same shi zai sauki naira 100, naira 150. Amma wallahi barna ce ku je kuna siyar da CD naira 1,000 na addini, wallahi ƙarya kuke ba ku da kwaliti na CD duk duniya wanda zai kai naira 1,000 ƙarya ne. Wallahi wannan ta'azimi a cikin addini, kuma toshe mutane ne daga mallakar hanyar da za su samu ilimin addini. duk iyakar tsada sidi jama'a yayi tsada ko ina aka sai shi a duniyar nan naira 500 duk inda aka dauki sidi aka kai shi ko baba ko ruwa sabu za a kada sidinan su je daga nan su je kasar China to sai a sai da shi naira 500 sai an fitar da kudin da aka buga su da ribar shi da komai dan kowa ya samu so da kuma su sai da kasusuwa da kuke zuwa kuna sai da kasar din wa'azi naira 1000 CD na wa'azi naira 2000 wallahi alazim wannan kuna taimakawa wajen takura ilimin addini da wa'azoni kai ya kai ga jama'a sai sa ga motoci nan mun siya manya na makaranta mun aje su wadannan kasusuwa haka za a rinka buga su jama'a duk inda aka ji musulmi na taro ko ina ne dan tariqa ne dan izala ne boko haram ne qur'ani haram ne ko wanda ilimi ne za a je a baje in yaso in ba sa so su ce a tashi ka a sayar musu da irin wannan sai a tashi amma ko wanda ilimi ne za a je domin iqamatul hujja a tsoro da kowa hujja a dauki kasar tun daga zariya nan a kai shi Lagos CD ne gashi nan da wa'azozi awa 6 a ciki sai a ce ka naira 200 har Lagos an kai maka shi ka naira 200 ya isa har Maiduguri har Sokoto har duk ninke da ka naira 150 ya isa kuma an ci ribar a haka so da haka masu sai da siduna da kuke sayarwa 300 500 kaiwa kuke yi kuna fada da addinin musulunci ne ba ta son sunna tarabi ne kuna bakin ciki ne addinin musulunci komai gashi dubinan risala ce tuntuno ne ya dubanta samar da mu naira 1000 ce tuntuno ne ya dubanta idan littafin injiniyar ne wannan sai ka sayi shi 70,000 kuma nan da wata uku sai a ce maka ga sabon edition na kawo mutu ya zama tsohon alƙawari wannan ko shekara 2000 yau gashi nan ba ta mutu ba kuma naira 1000 saboda haka waɗannan da ke bi suna makalewa da malaman ahli sunna wasu suna son yaɗa da'awar ahli sunna ne nawa kuke sai da sidina malaman ahli sunna kuna sayawa naira 100 kuna sayawa 150 kuna sayawa 200 a 500 kuke sayawa 1000 CD MP3 DVD kaiwa kuke yi kuna taimakawa wajen addinin musulunci kai ya dubi asra'i waqtin so ake addini a yaɗa shi don haka dole ne marakis su duwoyi da alamun musulunci jama'a su mallaki kayan aiki irin waɗannan yadda da an gama wa'azin jama'a za a buga duk wanda yake so ya ɗauka ya tafi kawai in tafiya ko tafiya sai a zo a ce gashi nan naira 100 naira 100 naira 100 kuma za a ci riba saboda albarka ake nema duk inda CD player yake ake sai da shi ba ya wuce naira 50 wanda suke bugawa to ka sai abin naira 50 duk hidimar da kai mishi ba ta wuce ta naira 100 ba to sayar da shi 200 ka ci naira 50 rahimallahu rajulan samhan idza ishtara samhan idza ba'a manzo Allah ya ce Allah ya ji kan mutumin da yake saye da sauki yake sayarwa da sauki wannan addu'ar manzon Allah ga 'yan kasuwa kenan ina kuma ga waɗanda suke kasuwancin yaɗa sunnar annabi amma yau akwai wasu makaryatan masu sai da kasan ne sun je sun makale jikin masu wa'azozi suna ta zugubuta su don su ba su izini su buga kasusuwansu sai ka ji sai su je sai su tara CD guda 10 sai su samu yalla ɗaya ne sai su ranka daɗe ga waɗannan 50,000 CD guda 10 saboda shi darakta ne a Abuja saboda shi famanin sakatare ne sai ka ce 50,000 kawo zalunci ne dalilin ka na sayarwa haka ko kun fahimta jama'a da haka jama'an musulmi ku ji wannan abinda al-imam Alauddin Samarqandi yake cewa shine wajibi ne ya zama wanda aka umarta da wani abu ya san abu kuma wannan wajibcin na iya faruwa in aka samar mishi da hanyar samun ilimi an fahimta to in ya kai ga wannan sharadin to sai a ce yanzu kan kallafa mishi yin kaza ya hau kanshi sai ce a hakikani ba wai ilimin ba a'a a sauƙaƙo hanyar sani shi yasa za ka ga in muka tashi yin wa'azi a kan ɗan tsibbu sai mu ɗauka gidan rediyo kowa ya zo za a yi wa'azi a kan ɗan tsibbu za a yi wa'azi a kan bokaye za a yi wa'azi akan zuwa wurin yan duba don kowa ya ji. Sannan muka zo sai muke alamatul yu'rafu bihassahu, ga alamomin da ake sanin matsafi da su, wanda duk ka je wurin shi maka addu'a ko da bukata, in ka je yana tambayar ka sunan ka, sunan uwarka, to ka san dan tsubbu ne matsafi ne, ta shi ka ba shi wuri. Wanda duk ka ji wace kawo dabba kaza mai siffa kaza, to matsafi ne. Wanda duk ka ji wace ka daina yin alwala wa sallah kaza, mushriki ne. Wanda duk ka ji wace kaza sai kaga an fada a yada a kasar ko ina ya shiga, to samar da wannan damar ko to ta isar. Jama'a kun fahimta da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa qala ash-shaykh Salih ibn Humayd fi kitabihi Raf' al-Harab fi ash-Shari'ah al-Islamiyah. Malam Salih ibn Humayd a cikin littafin shi mai suna dauke laifi a cikin shari'ar musulunci, wato ya farfado wasu ka'idoji ne waɗanda ainihin shari'a ta dauke laifi ta hanyar su, a shafi na 229 yace min al-umuri al-muqarrara fi ash-shari'a, na daga cikin tabbatattun al'amura a cikin shari'ar musulunci, anna shart at-taklif bi amrin min al-umuri min qibal ash-shari'a, na daga cikin sharadin kallafawa bawa wani al'amari daga cikin al'amura ta bangaren shari'a, ilmal mukallafi bi talabi ash-shari'i al-aqu min fi'li fil waqi, shine shi wanda aka kallafa wa wannan shari'a ya zama yana da masaniya daga wanda ya kafa mishi shari'a ga aikin da ake neman ya aikata a hakika. Ku kiyaye wadannan kamar da nace yau maganganu ne na mawuyoyi ake karantawa, shine jurisprudence, ilmin usulul fiqh, ma'ana a cikin shari'ar musulunci idan shari'a ce umarni da wani abu daga bangaren Allah ko annabi da suke kafa shari'a, to sharadin wannan umarni ya zama dole, shine shi wanda aka dora wa umarni ya zama ya samu ilimin abin da mai bashi umarni yake dora mishi. Malam yace wa yu'tabaru al-mukallaf aliman imma bi ilmihi haqiqa, shi wanda aka dora wa wannan shari'a abinda ake so a samu dangane da shi ya zama yana da ilimi na hakikanin abinda aka dora mishi, wa imma bi tamakkunihi min al-ilm bit-ta'allum, ko kuma bai da ilimin abin amma an hore mishi ko an sauƙaƙe mishi hanyar samun abin. Misali yanzu sai ka sai sabuwar mota, sai aka ce ba za ka tuka ba sai ka je DTO ya gwada, GIO ya gwada ka, GIO da zaran ya gwada ka zai baka takarda, shi ko ba ya baka takarda za ka tafi wurin masu road safety su kuma su ainihin karɓi takardar nan suka duba nan take sai su fitar maka da driving license. To kaga yanzu kimin yanzu sharadin a kyale kaka tuka mota shine mai driving license, to in ya zama gwamnati ba ta da provision, ba ta da inda za ta ba da driving license, gwamnati ba ta da VIO, ba inda za ka je a gwada ka, yanzu kenan in ka sai mota ya za ka yi, ba inda za ka yi. To kaga ashe in ka sai mota yanzu ka taho ba ka da driving license, gwamnati ta tare ka ta ce ina driving license, sai ka ce to ai ka zo baka samu ba, babu VIO, ba ofishin VIO, ba road safety, babu 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 babu. Yanzu kaga a doka to bata hauka ba kenan, ba za ta kama ka ba, saboda me? Bata samar ba, bata kuma sauƙaƙe hanyar samarwa ba. Shi yasa kaga da aka yi ɗan sanda sai aka yi makarantar ɗan sanda, da aka yi custom sai aka yi makarantar custom, da aka yi gidan yari sai aka yi makarantar gidan yari. To ku kiyaye kirmin tun da aka yi masallaci, to a samar da wurin koyar da sallah. To naka ganka kana sallah ba daidai ba sai a ce to kawo laifi, saboda ba malamai can na karantar da sallah ba ka je sun koya maka ba, in ka ce a to ai baka sani ba ne, sai a ce a baka sani ba ai ba hujja ba ce, domin ga hanyar sanin an bayar ba ka je an koya maka ba. Jama'a kuna fahimta? Malam yake cewa au bi su'ali ahli dhikri, ko da kuma ta hanyar tambayar masana ce, ko da bai sani ba, hanyar kuma sanin ta yi kunci, amma sai zama ga malamai sun zauna ko to ko da malamai ya rinka tambaya. Wa wujudul muslim fi darul islam karina kafiya ala atibarul mukammas aliman bil hukumi, yace kai in aka samu musulmi ma a kasar musulunci, to wannan ma dalili ne wanda ya isar akan cewa duk wanda aka dora wa shari'a idan ya san hukuncin musulunci. Yanzu misali, nan zaruwa kasar musulunci ce, Sakkwato kasar musulunci ce, Katsina kasar musulunci ce, Maiduguri kasar musulunci ce, duk waɗannan yankuna da na faɗi da makamantansu kasashen musulunci ne. To kana musulmi kana zaune a waɗannan kasashen ko? To zamanka a cikin irin waɗannan kasashen na musulunci, to sun isar maka da kasan ilimin ibada. In ka ce baka sani ba, sai a ce baka da uzuri. Kana zaruwa baka iya sallah ba? Kana zaruwa baka iya zakka ba? Kana zaruwa? In ka ce to ai kai ba malami bane, sai a ce me yasa baka je ta koya ba? Shi kuke to ai kai ba dalibin ilimi bane, sai a ce dan me baka tambaya ba? Ana koyawa a zaruwa, akwai majalisin tambaya, akwai wurin daukan karatu, akwai wurin wa'azi, akwai wannan a Sakkwato, akwai wannan a Katsina, akwai wannan a Bidda, akwai wannan a Gombe, duka akwai wannan a kasashen musulunci. To samuwar musulmi a cikin kasar musulunci ko? To yanke hanzari ne. Allahumma sai dai ku dawo ku yi tunani na dazu. Idan kuma kasar ta samu gurbatuwa, to nan ne ba a ba shi uzuri. Amma alhamdulillah, Allah maɗaukakin sarki ya saka malaman sunna da alheri, sun tashi sun yi gwagwarmaya, an kashe wasu dawa daga cikinsu, an raunata wasu dawa daga cikinsu, an mulaƙantar da wasu, wasu an kore su, wasu an ɗaure su, amma sun jajirce har sai da suka kai yau Najeriya nan ta zama ala basiratin min ad-din. Malaman sunna, Allah ya saka muku da alkhairi. Ulaika ashabun nabiy wa hizbuhu ولو لاهم ما كان في الأرض مسلم ولو لاهم كاب التميد بأهلها ولكن هم أوتابها ورواسها وضعنا معلمة الله ساكا مكب الهيري تومتا ساعة من ممكن سودكو ودين جبوارا ودين تيد زوتي فوق مكامي بانات ظني أما دي بان شمتي سوكو بغا دعوة بان كجوكو تدعوة قرئلة amma maganar ibam ku buga bam a amma da'awa ku je ku karantar ko'ina kowane lungu sun kore ka daga masallacinsu samu kofar gidan ubanka amma kar ku fasa da'awa ku karantar da maza ku karantar da mata ku karantar da yara ku tara tsofaffi ku karantar da su wa ake alwala ku tara mata ku musu wa'azi ku tara ɗan mata ku tattaro waɗancan ƴan shabisho duka ku tafi ƙarƙashin gaba ku kwaso duka ku tai. That is the evangelism by the deen of Islam. Wannan shi ne propaganda yaɗa da'awa ta musulunci jama'a. Amma ku yi karatu ku kudindine ku zama sarakunan gargajiya, ko ku yi karatu ku koma ku zama ɗan boko kawai an ɗauke ka kana karantarwa a faculty mutanen gari ba kana ƙyamarsu, ba za ka karantar a gari ba, ko kan wani ya zage ka, ko kan wani ya maka sharri, ko kan wani ya maka rashin kunya, ko kana da digiri uku, wallahi ka yi asara. A cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah ya ce al-mu'min alladhi yukhaliqu an-nasa wa yasbiru ala azahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhaliqu an-nasa wa la yasbiru ala azahum. Musulmin da yake cuɗani da mutane, ka shiga cikin kasuwa, ka shiga cikin ko'ina, wannan ya zage ka, wannan ya hantare ka, wannan ya jefe ka, a kore ka nan, a baka notice nan, a yi maka harara nan, a yi maka makirci nan, don Allah ya ce wa fi alheri fiye da muminin da baya haka. Saboda kun je kun yi karatu, ka zo Madina ka yi karatu, ka zo Misir ka yi karatu, ka zo Siriya ka yi karatu, ka zo Ta'i duk ka yi karatu, ka je ABU ta ɗauke ka kana karantar da Arabiya a faculty, ko ana karantar da Islamic studies, ko kana karantar da shari'a, to in magariba ko kuma sai ka samu wani masallaci sai ka samu su tafsiri. idan magariba ta zo ka samu wani masallaci ka sa musu risala ka samu wani masallaci ka sa musu riwayatul salihin ka karantar da su kuma ka sani wallahi sai ka yi bakin jini wannan bakin jinin da kake gudu ko za su kullo maka a faƙalci can wata arniya ce ma daga Kalaba za ta je ta haɗa kai da shugaban department din naku ta zo ta ba da kanta ya hau ta zo ta haɗa maka sharri nan din ma ana ka zama lafiya ba dai bakin jini kake gudu ba saboda haka ɗan Islamic studies ku fito daga cikin jami'o'i ku shigo cikin gari ku zo ku yi da'awa haka nan malamai na cikin gari ku shiga cikin jami'o'i ku je ku yi da'awa ku shiga cikin polytechnic da FCS ku shiga cikin makarantun secondary ku je gidajen kurkuku muna gaya muku wannan shine babban yakin da yake nuna na wa kafirai amma Allah ya ka buga bom sai dubu wallahi sallahu kafirai ba su da ba sun san dole akwai ran da zaka dena amma ba a rawan nasu suna fuskanta akwai hadari shi yasa babban kafiri ya tashi bayani yace ya ku jama'a yahudawa inda gaske kuke za ku yaƙi musulunci ku tashi ku yi saboda musulunci tun daga Najeriya har Eritrea wato Somalia yace ba mutuwa yayi ba su ma yayi kuma wasu matasa suna nan suna ta yi yafa mushi ruwa menene ya faruwa shine da'awa shine da'awa saboda haka matasa abinda muke bukata ka iya bulugul maram to je ka ango ku kasa shi ka iya qawaidi je ka ango ku kasa sharrin shine ka tsallake abinda ka sani zuwa ga abinda baka sani ba kana karantar da su qawaidi sai mun ce maka alaba ta mala mutum ne yasa kima kai shi kafa saki uku a kalma daya karatun ka bai kai ba kake ce a gani na suka ce ban sani ba yanzu a fara gyaro ta tukuna a gyara sallah wa man la ya'rifuha la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batila tamma bihamdillahi wa khatamat a tsaya a nan amma abinda muke cewa matasa in kuka daina karantarwa to Najeriya za ta koma mafi sharrin wancan hali saboda yan tsibbi suna nan matsafa suna nan masu yada bid'a suna nan amma kamar da al-Imam al-Barbahari yace su kamar kunama ne suna nan sun sake haka kunama take tsara sai ta kale abin nan karinta in ta samu har ba sai ta harba amma ba ta samu ba sai ka ji ta yi shiru kamar ba ta yace yan bid'a tsike ne amma duk sanda suka samu wata dama sai sun yi saboda haka kar ku ji kasar ta yi shiru dan da'awa ne suka yi yawa idan kuka sassauta to za su bayyana da haka matasa durakum ad-da'wa ila Allah wa ila kitabillah ad-da'wa ila rasulillah wa ila sunnati rasulillah ad-da'wa ala manhaj salaf al-umma matasa a tashi a wannan aiki ka je ka samu wani kauye ka je ka zauna kana karanta musu al-qur'ani daga alantar kaifa ka rinka koyar da su ka je ka samu wasu mutanen kauye kana koyar da su 40 hadis ka je ka samu wasu mutane ka sanya musu qawaidi kana koya musu za a kai ga inda ake ji ba kaga da wannan ranar farko da muka fara ta da suratul fatiha muka fara da qawaidi ranar farko da muka fara da suratul fatiha da qawaidi haka muka sa ana karantar da mutane da haka muka fara duk inda ka ji labarin albani daga haka ya fara ba shi an yau an kai inda aka kai ana karatun bukhari ana karatun muslim ana tafsiri wannan mun su ne dalilan da ka ji tun da kake jin ana zagin albani ana zagin uwa albani ka ji laifin albani bai taɓa sata wa kowa kaya ba iyakan laifin kenan a albani ya ce kaza a albani ya yi sallah kaza a albani ya yi fatawa kaza a albani ya fito da karatu kaza shine laifin me yasa saboda sun ɓoye to don me wani zai zo ya bayyana don haka jama'a kuna ji don haka matasa duk wani abu da za ku yi in ba neman ilimi da yaɗa shi ba ko to ne ba ku taimake mu ba to sannan kuna wannan aikin ko so muke sun kuma sai ku sai jam form so a ji wani yana neman medicine wani yana neman engineer wani yana neman law wani yana neman kaza sai ku zo nan da za ku bayyana ko din ne ke tafsiri in aka je kotu kuma sai a ganka ashe solicitor ne kai lawyer ne kuma sarki ya tabbata ga Allah kudin ne ke karatu hadisi sai kuma abin sai a same ka ah yau zai karbi degree shi na uku a business admin ko accounting sai shi din sai ce eh to haka muke son ku ku zama we have a mission we have a message to convey muna da aiki ne wanda shari'ar musulunci ta dora mana muna da amana ne wanda manzon Allah ya bar mana mu isar da ita sannan kuma muna da risala qawiyya muna da sako mai girma da muke isar wa duniya shine at-ta'rif bi hadha ad-din niyya wa asbab da mutane wannan addini ku sai na sifika ko da kwaya buce ku sai generator dan musulmi I pass my neighbor ku sai dan amplifier ku da microphone ga daya goya a bayan machine abokin kai goya maka ku nufi wani kauye kuna zuwa ku ce ga mai wa'azi ya zo yanda masu soba laya suke yawo suna soba laya masu soba maganin sa'a kuma ku rinka yawo ku ce mun zo ne yau akwai wasu ayoyi za mu karanta muku su gaba da suratul luqman dan gaba da tarbiyyar yaya ana ranna jawo kake jikin kowa kake ji tsoron kowa in zai kashe ka wallahi ba kai asara ba kake ji tsoron kowa a je a kai ka wurin sarki a wuce da kai wurin shugaban kasa a kai ka wurin commissioner ɗin sanda duk inda aka kai ka can ma je ka ka buɗe wa'azi ku ga mun jin tsoro ko kaɗan mala'ika ne kai za a turo a ce kai ka wuce ka ce to ta faɗi amma wallahi dan sanda SS soja wallahi kar ka ji tsoron kowa game da wa'azi wallahi ku je ku wa'azi ku je ku isar da Qur'ani da Sunna ku ga wa kowa ba gajin kowa ku kai ba tafsiri wa alamtara kaifa alaran ma jawo kan bude ka karanta musu me Allah yace a ce to za mu dawo ranar Alhamis imamin gari a ce gashi an gaba ta mallaka rike mana da addu'a ku kada mashin din ku dawo mako mai zuwa ba ku sake zuwa bayan kwana biyu sai ku ce ƴaƴan su zo za a rinka karantar da su alqur'ani a ce a tara matan su za a koyar da su kada ku sake ku bar mutane da jahilci bayan lokaci ku je ku samu likitoci daga Jami'ar Ahmadu Bello ku je ku samu likitoci daga Shika ku ce muna zuwa da awa wani kauye muna so ku likitoci ko kuma ne za ku iya kawo a cikin karatunku za a je yau za a je ne za a yi musu maganin ciwon ido yau za a je ne za a taimaka musu game da shawarwarin harkar noma duk irin waɗannan jama'a su ake kira da'awa amma ku zauna ni kuna tsoron kawo wa'azi za a zage ka kar ka wa'azi zauna ka don ba za a zage ka ba ba su maka shari ba su bata maka suna da haka ne waɗannan malaman da suka gudu bayan gari su alamomi malaman tsanda da waɗannan da suka gudu suka kunna zaurukansu suna harara kowa a anguwa da haka ne suka kashe addini a ƙasar saboda ne babu true evangelism babu yaɗa addinin na gaskiya don haka matasa Allah ne da kanshi ya kira ku haka yake innahum fityatun آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلت لقد قلنا إذا شطط متى ثاني ما سلوني في الله كرفت يسو سكت أيها قبل سلكي نتشم تاني wanda yake da'awa shine Allah bane suka ce wallahi ƙarya kake Allah kwaya ɗaya ne kuma shine Allah mahaliccin sama da ƙasa kuma wallahi ƙarya kake a nan garin dai wallahi ba za mu bauta kowa ba sai Allah ɗaya so da kansa da suka koma sai suka ce amma fa mun sharuta in ba mu ba ke iya faɗin wannan a gaban sarki in ƙarfin imanin kenan kai maganar da yake daga baya kai da kanka baka ga kai din ne kuwa wa ayyadnahu bi ruhil qudus kenan sai da aka matasa isar da da'awa da wannan salon ko shine ke sa a yanke mutane hanzari thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. حكا أكي وعزي كجي جدا رديوكم كجي جريدا كتفي إنترنت كربو تاب حوصا كويدة ربانتي كويدة إنيامرانتي كجي مسلاة كاسوا كجي أسبتي كوينا كجي. We must convey the message. Aikin mu ne sai mun isar da sako. In aka kashe mu wasu su taso, in aka kashe su wasu su taso, in suka mutu wasu su taso. Amma in kuka bar mutane kuna tsoron zagi zargi kisa dauri sharri makirci, kuka daina da'awa kuka koma akhlaqtum ila al-ard kuka bi duniya, me zai faru shine sai a wajen mutane sun zama jahilai. So da haka matasa kar ku sake ku wannan cin amana. Allah madaukakin sauke taimaka. To malam sai yake cewa wanzur tafsir zalika fi majmu'i fatawa ibn taymiya. Kun ji duk wadannan karatuttuka da muka jama'a tun daga karatun baya na kasan na 19 har zuwa na 20 ko in kana son ganin bayani balla balla ka je ka samu majmu'i fatawa ta ibn taymiya mujalladi na 3 shafi na 229 da mujalladi na 11 shafi na 409 zuwa 410 zuwa 411 kuma ba'da haka karanta har shafukan da ke bayan wannan wa fathul bari kadiba littafin fathul bari sharh al-bukhari mujalladi na 13 shafi na 407 wa mahasin at-ta'wil da littafin mahasin at-ta'wil tafsiri ne min qasim ibn malik jamaluddin al-qasimi mujalladi na 5 shafi na 1107 wal da 1307 والفصل بمتاف الفصل في الملل والنحل متاف الإمام ابن حزم الكنان مجلد مهد الشافي 24 وفتح العلي المالكي بمتاف فتح العلي المالكي تطور فتور ما لم مالكي وادي أتكون مجلد مهد الشافي 346 وصيانة الإنسان من وسواس الشيخ دحلان أقوم للتافي دا أكربو تمرتنيني دوني مالني ديوة مدوى بعور محمد بن عبد الوهاب الشري شيني أكربو تلتافي أكسنيا للتافي صيانة الإنسان من وسواس الشيخ دحلان وتوصير دا أكي ومتنق مدى وسواسه مالن دحلان أتكين شافي مدى ويهدو دا ترى فمن وبعث ويهدو دا أربعين دا ترى وبعث في العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير da kuma littafin mai suna bincike game da uzuri da ake bayarwa da jahilci da kuma mai da martani game da bid'ar kafirtar da musulmi ibab ahmad farid wanda malam ahmad farid ya rubuta da kuma al-jahl bi masail al-i'tiqad wa hukmihi a cikin shafi na 288 zuwa 292 da kuma littafin al-kufr alladhi yu'dharu sa'ibuhu bil jahl kafircin da ake wanne shi hanzari da jahilci wannan littafin saboda yadda ya san yana da wahalar samuwa duk littafin nan da aka faɗi suna nan ga su nan kaf a makarantar nan alhamdulillah amma wannan da ya zama dan misali ne shi yasa sai na zakulo muku shi kashi nan ko za ka samu kai protestant al-kufr alladhi yu'dharu sa'ibuhu bil jahl wa hukmu man yukaffiru ghayrahu min al-muslimin sunan littafin kenan kafircin da ake wa mutum uzuri da shi saboda yana da jahilci da kuma hukuncin wanda ke kafirta wani wanda ba shi ba daga cikin musulmi wannan littafi ga shi nan Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ababati wa kitabi min qisasul madi da kuma malam mashhuri yace a duba littafin shi mai suna daga cikin qissoshin wadanda suka gabata shafi na 245 zuwa 247 Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan mas'ala abin da yasa na tsaya na tattauna wuri akan ta tana daga cikin mas'aloli masu matukar muhimmanci wadanda malam ya zauna ya tattauna su a wannan littafi Allah madaukakin sarki ya taimaka akwai wata mas'ala kuma wadda take kusa da wannan wato ita ma malam ya tattauna ta a lamba ta hudu a wannan shafin da muka gama karatu ita kuma ta samo asali ne daga inda yake cewa a sama wa qad kana sabatu sahaba bil habasha ai akwai manyan shugabannin sahabbai suna zaune a kasar habasha wa yanzilu al wajib hukunci hukunci na wajibi suna sauka wa tahrim da hukunci hukunci na haramci suna sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi فلا يظلمهم تحريمه إلا بعد أشهر بوام دنجن ده حرم شي باك وليس في باوة تني فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل وكان أردت أن نوة تني ده سكة زونا بس سنشي وابوكاتا تنزادا تو ينزو أنا إيا باس أذري درشن سني حتى يبلغهم النص hasu nasu ya zo gare su to kun ga wannan matsala da malamin yake fadi a cikin usulul fiqh ana kiranta dalilul khitab ma'ana yanzu da Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay'a sai zama ni ina cikin shago na supermarket ne na kulle shago na na sa iya condition customers sun zo mina ta ciniki sai aka kira sallah amma ban ji ba duk wanda ya kamata ya fada min shi ma bai ji ba a dai wannan lokacin yanzu da muke ciniki yanzu ni masu laifi ne ni ba masu laifi bane me yasa saboda waccan maganar da Allah yake yi akan cewa in an kira sallah ranar juma'a ku bar ciniki to ai mun ba mu ji kiran sallar ba amma fa ga kiran sallah an yi kuma ga cinikin muna yi a daidai sanda ake kiran sallah ko kun fahimta jama'a kenan ga aya na sauka a Madina Allah yana cewa kada ayi kaza ga sahabbai can a ƙasa Habasha sun tafi wa'azi ko kasuwanci suna aikata wannan abu yanzu sun saba a ayar kenan malamin ce a wannan lokaci to ana iya karban hanzarin su akan cewa ai ba su sani bane to ga wani sharhi da malam yayyace ma qalahu al-musannif huwa ar-rajih wannan magana da al-imam az-zahabi ya fadi ita ce mai karfi ko ita ce mafi karfi ko ita ce abar arin jawar daga cikin maganganun malamai wa asalin mas'ala asalin yadda matsalar take مسألة في أسكين إلي من أصول الفقه أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه شو حكم شو مغانا ينا تبتع أكوان مغانا تحوكا شتن كاتن مغانا تيساد ريشي مسألة جماعة مسألة نتسوبك أنا بقى ينا كانوا كيكنا ذايا sai ka aika mishi da takarda ta hannun kanin shi wato karamin danka cewa wancan babban danka ya marmaza ya kawo kudi za a kai ka asibiti za a yi maka aiki sai wannan karamin da ya karbi takarda sai ya hadari a hanya sai ya tafi shi ma aka kwantar da shi a asibiti to yanzu wancan babban dana ka ya shiga cikin zargi na ya saba wa uban shi bin shi ba don sako mai isa ba amma kai a wurin ka sako ya tafi ko bai tafi ba haka daga saman bakwai Allah ya aiko da annabi da sakon waɗannan mutane kuma almajiran annabi ne kuma sahabban shi ne kuma ashirin suke su bi amma ga su can ba sa bi me yasa saboda sako bai isa ba malam yace to kaga wannan mas'ala malamai sun yi sabani amma ingantacciyar magana ita ce wanda malam Zahabi ya fadi ita ce ana karban hanzarin wanda umarni bai kai gare shi ba ko kun fahimta jama'a shi yasa bari in dan yi muku wani tsokacin irin wannan matsala a wannan zamani idan ka buga wa mutum waya ka buga waya ka buga bai dauka ba ka tura sako bai dauka ba amma kuma ga waya tana kadawa ga sako yana nuna maka ya tafi kuma ya karba to kar ka zarge shi game da manufar da ka tura domin baka san halin da wayar take ciki ba kowa ba ta hannun shi kowa an sace ta kowa ya sa ta a silent kowa ya manta ta a wani wuri kowa ta bata kowa ko kun fahimta sai lokacin da ka buga mishi waya ka buga mai waya ka kwantar da zuciyarka kaka ce ya ina ta buga maka waya baka dauka ba suka ce wanda eh lafiya kwana biyu na buga maka waya ban same ka ba ka fara mishi haka tukuna kaka ce ya ina ta buga maka waya a'a bincika ka ji tukuna ita ce irin wannan matsala aiwa ina da lacca da ne alƙawarin wani ta yi wajen shekara 10 da ta wuce GSM wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke cikin tattaunawar lecture. Saboda su da dama a wannan zamanin mutane sukan zargi mutum, kai na buga mishi waya, kai na tura mishi text, ai na yi kaza, ai na yi kaza, ai na yi kaza. Duk ta iyawa wani uzuri ya faru wanda saƙon bai kai gare shi ba, don haka yanzu kaga umarnin da ka bashi bai hau kan shi ba. Shine malam yake cewa wa aslul mas'ala anna hukm al-khitab hal yathbutu fi haqq al-mukallaf qabla an yablughahu. Asalin yadda mas'alar take shine hukuncin magana da aka aikawa da wani, shin tana tabbata akan shi wanda aka aikawa? Tun kafin ta isa gare shi sai ce fihi salasatu aqwalin fi mazhab ahmad wa ghairihi. Akwai maganganu guda uku waɗanda malamai suka yi a cikin mazhabin Imam Ahmad da kuma waɗansu mazhabobi. Kina yasbutu, wasu suka ce a wannan umarni ya hau kan shi, don haka kaga in yi jinkiri ya saba kenan. Wakila la yasbutu, wasu kuma suka ce a umarnin bai tabbata akan shi tunda sako bai je gare shi ba. Wakila yasbutu al-mubtada, wasu sai suka ce tsohon umarnin da aka fara bashi wanda ya sani to yana tabbata akan shi dunan nasikh, banda wannan wanda ya zo ya shafe na dadin. Misali, da an ce mace ce ta kaba shekara guda, ana nan sai doka ta sauka cewa ta kaba ta koma wata hudu da kwana goma. To ka aika wani almajirin ka yana karantar da mutane a wani ƙauye, sai ya zama wannan fatawa da ya sani ta cewa shekara ɗaya ce ta kaba, ita ya dora su a kai, sai ka rubuta mishi takarda cewa amma doka ta sauya yanzu ta kaba wata hudu da kwana goma ne, amma takarda ba ta isa gare shi ba. To shin yanzu wannan umarnin ne yake a kan shi daga cikin waɗannan umarnika? Su ne waɗannan malamai sai suka ce na farkon ne a kan shi. In dai har yana bin na farkon, to shi ba mai saƙo ba ne, don ya yi biyayya ne ga abin da ya sani. Wal azhar, malam yace magana da tafi ƙarfi, annahu la yajibu qada'u shay'in min zalika. To in ma wata ibada ce da aka aika mishi da ita yi yanzu ko bai samu wayo ba, to babu ramuwar komai a kai shi. Kamar me? Kamar waɗannan sahabban lokacin da aka fara shar'anta salloli jama'a duk raka'a biyu ne, sallar azhar, la'asar, magriba, isha, asuba, duka raka'a biyu ce, da tafiya ta tafiya sai aka mai da la'asar da azhar da isha raka'o'i hurhuɗu, magriba raka'a uku, asuba ta tsaya a raka'a ta biyu. To yanzu waɗannan sahabban da suke a kan umarnin farko suna can ƙasar da suke sallar azhar raka'a nawa suke? Raka'a biyu. To wannan raka'a biyu da suke yi, idan bayani ya zo musu cewa to ko fa wata biyar da ya wuce sallar azhar ta zama raka'a huɗu, to ba za a ce sun salama duk sallolin su na azhar ba, ko kuma a ce su tashi su ci ko guda biyu ko ɗaya, ba komai a kansu. Me yasa? Saboda umarni na farko da suke a kai shine daidai a wurin su, na biyun bai zo musu ba sai yau. To kwatankwace wannan matsala ita ce mace ce mijinta ya mutu a wata ƙasa ko a wani gari, yau wata biyar ya wuce, labarin mutuwar shi bai zo mata ba sai yau, to jiya har zuwa watanni biyar da suka wuce ba ta kaba take ba, yau da labari ya zo cewa wata biyar da suka wuce mijinki ya mutu, daga yau za ta fara ta kaba. Saboda abin da ya wuce a baya ba ta sani ba, kai haka a matsayinta na matar aure ne mijinta yana nan, amma yau da labari ya zo mata ba za ta ce a to shi kenan tun da ta kaba ba ma wata huɗu ne da kwana goma, yau wata biyar ba a shi na fita ta kaba, a ba ki shiga ba ma tukuna yi. An fahimta jama'a? Shi ne waɗannan karatuttuka suke nunawa. Sai malam yake cewa wala yasbutu al-khitabu, don haka umarni baya tabbata akan wanda aka umarta illa ba'da al-bulugh, su bayan saƙo ya isa gare shi. Da kaulihi ta'ala, saboda magana Allah maɗaukakin sarki, da Allah maɗaukakin sarki ke cewa li'unzirakum bihi wa man balagh, wannan Qur'ani an saukar mini da shi ne don in yi muku wa'azi da shi da kuma wanda sako zai isa gare shi. To yanzu duk wanda sakon Qur'ani bai isa gare shi ba, kaga ba za a tuhunce shi da cewa ban ne bai bi umarnin Al-Qur'ani ba. To ni kuma in kun fahimce ni da kyau, shi ne nake cewa to mu kuma mu tashi mu isar da sakon, a tashi a je a yi wa'azi ƙauyuka da ko'ina, domin ne domin sakon ya isa, domin hujja ta tabbata a hannun mutane su bauta wa Allah. Idan kuma ba su bauta wa Allah ba, to yanzu hujja dai ta zo gare su, kenan Allah maɗaukakin sarki ya san cewa ku da ya sanar kun isar da wajibinku. Da haka jama'a kuna jin wannan, da haka aiki ne. Ka zo nan Allah ya azurta ka, ka yi tunani ƙauyenku suna can wani hali suke, sai ka je ka gina musu masallaci, sai ka kai musu malami ka aje musu. Karka damu idan wani ya ce za a kawo muku izala, rabu da su. In mutum ɗaya ne zauna a karantar, in ƙwaya biyu ne zauna a karantar da su. Karku damu, bijirowar masu bijirowa kar ta sa ku daina karantar da mutane. Ina fatan ku fahimci wannan. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wannan ita ce aya ta 19 a cikin suratul an'am. Karatu ya yi karatu jama'a, amma lokaci ya ƙure. Insha Allah ta'ala za mu saurara a nan har sai Allah ya kai mu mako mai zuwa. Za a ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka. Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu akan abubuwan da muka karanta, daidai abubuwan da muka kuskure, Allah ya yafe mana. Wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.